السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا يمتي بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي نألد محمد انجمي أنا انجهر برماء برمي دبري a wannan yammaci na ranar Juma'a 20 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan 9 shekara ta miladiyya 2008, a wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsirin suratul Hud. A jiya mun kwana akan aya ta 30 da nawa da hudu, da za mu tashi aya ta 34 kafin nan a aya ta 35, kafin nan za mu karanta abinda ya zo hannunmu na takardu bakin gwargwado. Wannan takardar ta fito daga wannan hannun wani dan uwa, bayan ya yi kyakkyawar addu'a da fatan alheri. Yake cewa dalilin rubuto wannan takarda shi ne, lallai ni na kasance babban dan da'awa ne na Shi'a, sannan ni matashi ne mai jini a jika, mai kokari sosai gurin karatun Alkur'ani mai girma da sauran littafai irin namu na 'yan Shi'a. To amma yanzu alhamdulillahi na gane cewa Shi'a bata ne, ba shirya ba, domin a gaskiya na gamsu da dan bayanin da kai akan Shi'a. Sannan ina mai addu'a ga sauran mutane da sauran mutanenmu na Shi'a, Allah ya ganar da su kamar yadda Allah ya ganar da ni, domin shiriya tana wurin Allah. Don Allah, malam ina son a ci gaba da faɗakarwa ga sauran 'yan uwa, don Allah ya sa su gane gaskiya, ya kuma ba mu ikon bin ta'ami. To fatanmu kamar yadda ya kare wannan wasiƙa tashi da cewa, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, ya kuma ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana bata-bata ne, ya kuma ba mu ikon kauce masa. Abinda duk muke faɗa ba muna faɗa ba ne don ran wani ya ɓaci, don mu daɗaɗa ma wani ko don mu ɓata wa mu, a'a, muna faɗa irin abinda dai muka fahimta ne, abinda Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu. Kuma muna faɗan su ne bidati'ir shafaqa, bidati'ir rahma, bidati'ir rahma, tausayi na 'yan uwanmu. Shi yasa muke faɗa musu wannan, ba ma faɗa don wani ran shi ya ɓaci ko mu gallaza mu wani. Addini ne na Allah, ba na kowa ba ne, kuma shi ne ya ɗora mana umar, ya ɗora mana nauyin mu faɗa abin da muka sani. Wa'iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Saboda haka ba mu da ikon mu ɓoye, ko da wani ya ce mu ɓoye, ba mu da wannan ikon, domin mu ma Allah ne ya sa mu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wanda zai koyi abinda ya sani na ilimi, na gaskiya, saboda wani ya ji daɗi ko saboda kada wani ya ji haushi, to wannan zai iya fadawa cikin inuwar da Ubangiji Maɗaukakin Sarki zai yi masa, inuwar da annabawa suka yi wa waɗanda ainihin suka koyi gaskiya. Law innal ladzina kafaru min bani isra'ila 'ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Don haka muna yi wa ɗan uwa farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya gane a cikin ɗan bayanin da muka yi, kamar yadda ya faɗa ɗan bayani, domin dukkan bayanin da za mu yi muna yin shi ne a kan gaɓa. Idan muka zo kan wata gaɓar da take da alaƙa da abin da za mu faɗa, sai mu faɗa, ba wai muna ɗauko bayani ba ne ko da da dalili ko ba dalili, a sai mun zo kan gaɓar karatu. Don kuma an zo kan gaɓar karatu ba damar a tsallake, mu ba ma karatu ɗan tsallake. Duk abin da aka zo kansa, to sai mun tsaya mun faɗi abin da muka fahimta da abin da muka gani a rubuce daga malamai. in yaso wani sai ya ce karatun ba dan DJ shi ake yi, yanzu kaga bare da yake an samu gabobin da za a tsaya da yawa kun ga an yin ta tsayawa, amma bana kun ga ai da yake duke so shi ne mun dai ta wucewa. To haka nan duk sanda kuma abubuwa suka zo za mu faɗa, saboda haka ƴan uwa sai su haƙuri, ba ne mu muci zarafin kowa ba. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ganar da mu gaskiya, shi kuma ɗan uwa Allah ya ƙara ba shi jajircewa, kuma wannan lokaci da ya bata na karance-karancen littattafansu, to zai amfani da wannan karatun da ya wajen ƙara fitowa da waɗanda ba su gane ba munin aƙida da suke ciki. Na ba shakka na san iya ɗan karatun da ya yi shi ma zai ga wasu abubuwa da za su girgiza shi. To babu shakka wannan karatun duk da cewa abin da ya karanta ba wani abu ba ne na alkhairi, to amma kuma zai iya zama alkhairi ta fuskar ya fito wa mutane ya ce to ga irin batan da yake ciki, yadda ya yi ƙoƙarin yaɗa waccan da'awa ta Shi'a, ya yi ƙoƙarin kuma yaɗa kishiyar ta ita ce da'awar sunna. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jajircewa ya ba mu haƙuri. Sai wannan shi kuma da yake tambaya akan a yi masa bayani game da niyya, niyya na ayyukan ibada. Niyya, kalmar niyya tana zuwa da ma'ana biyu. Ana nufin niyya ka yi abu don Allah tsakaninka da Allah, wanda tana daidai da kalmar ikhlas. In an ce niyya, ana nufin ka kyautata niyya tsakaninka da Allah, wato ka yi abu don Allah ba don wani ba. Wannan shine abin da yazo cikin hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yantihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ana nufin yin aiki dan Allah, wanda yayi ba dan Allah ba to niyyarsa ta zama bataciya, wanda yayi dan Allah niyyarsa ta zama karbabbiya. Kaga kalmar niyya anan ana nufin yi dan Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa, wanda duk ya fita yaki dan daukar kalmar Allah, yakin da ake fita dan daukar kalmar Allah, amma shi kawai ganimar da za a cewa a gurin yaki ita ce niyyarsa. Annabi ya ce falahu ma nawa, kaga anan niyya ana nufin abinda kai aiki dan shi. Sannan kalmar niyya ana nufin tamyizul ibada min ghairiha, ko tamyizul ibadati min ghairiha. In za ka yi sallah azhar, ka san azhar za ka yi ba la'asar ba. In za ka yi azumin farilla, ka san na farilla za ka yi ba na nafila ba. Kaga wannan niyya ake kiranta, amma kuma ana nufin bambance ibada daga ƴar uwarta, ka bambance wannan da wannan. To galibi a nan mutane an ce niyya wannan suke kawowa a tunaninsu. Wannan ma'anar ta biyu, wato tamyizul ibadat min ghairiha. To shi kuma abinda ake nufi niyya a nan ana nufin alqasd, al'ilmu bishai, ka san me za ka yi, ka san me kake nufi za ka yi. Wannan shi ake cewa niyya din, kalmar larabci ce niyya. Amma abinda take nufi in an ce ka yi bayanin ta da larabci, ka ce alqasd ko al'ilmu bishai, in na san me zan yi, na san me nake nufin yi, to shi kenan na yi niyyar abu. Wannan shi ne lokacin da na zo na yi alwala, bayan kiran sallah a zahar na shiga masallaci, na yi kabbara harama, na yi abin nan na yi ikama, na yi kabbara harama, na san sallah a zahar zan yi. To wannan ita ce niyyar, ba ta buƙatar ka ce na waito kaza 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 kaza, bare ina jin anan majalisi mun yi magana akan abin da ya shafi wannan niyya din. Saboda haka niyya ba ta buƙatar sai ka furta ta da harshenka, matuƙar dai zuciyarka ta san me za ka yi, me kake nufin yi, to wannan shi ne niyyar, ka riga ka ƙulla niyya. An gane ko? Amma wanda zai zo yana nawaitu kaza 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 kaza, wannan bai san ba me ake nufi da niyyar ba, shi ya ɗauka wannan lafizan da yake faɗa su ne niyyar, ba tare da wannan ba su da alaƙa da niyya. Wannan wasu kalmomi da kake faɗa, amma abin da yake ranka, abin da yake zuciyarka shi ne niyya ɗin. An fahimta ko? To duk ayyukan ibada ka fahimci in an ce ka yi su da niyya, wannan ake nufi. In na kwanta da tunanin gobe zan tashi da azumi, wannan shi ne niyyar, ba sai na ce na yi niyyar azumi gobe farilla ba, a'a, kwanci yadda zan yi tare da ƙudurin gobe in Allah ya kai mu, ni mai azumi ne, shi kenan na kwanta da niyya. Ko da asuba za ta jiskan ban tashi ba har abin nan a gari ya waye, in yi nauyin bacci, to na riga na yi niyyar azumi ɗin, duk da ban tashi kuma na yi karanta wasu kalmomi ba. Ta haka wannan shi ake nufi niyya. Kalmar niyya tana da ma'ana biyu. tana zuwa da ma'anar abin nan yin abu don Allah ko kuma don waninsa, wanda a nan da yake faɗar ikhlasi ko kishiyarsa, tana kuma zuwa da ma'anar bambance ibada daga yarwata. Ina fatan shi mai tambayar ya fahimci abin da ake nufi da niyya. Saboda haka niyya ba wani abu ne mai wahalar ganewa ba. Ibn Taymiyyah yana da risala a cikin Majmu'atul Rasail al-Kubra, sunanta Risalatul Niyya, wanda kawai ya yi magana ne akan niyya, a inda ya yi raddi ga waɗanda suke cewa sai an yi lafazi, har ma inda yake cewa duk mutumin da aka yi ƙoƙarin a nuna masa ba a lafazi ya dage sai ya dinga faɗa da harshensa da bakinsa, to ya kamata in akwai shugaba na musulunci ya ɗan hora shi. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan. To sai wannan kuma da yake cewa a cikin hadisi ana ruwaya cewa daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to yaya ake cewa mace ba za ta amsa sunan mijinta ba, misali kamar Aliyu ya auri Fatima ƴar Haruna, wai sai dai a kira wata da cewa Fatima Haruna amma ba Fatima Aliyu ba, yaya gaskiyar al'amarin yake? To ban san me ya alaƙar al-mushabbah bihi anan ba. Maganar Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, in an tashi faɗar ubanta sai a ce Aisha bintu Siddiq, ba haka ake cewa Aisha bintu Abu Bakr Siddiq ko Aisha bintu Siddiq ko As-Siddiqa bintu Siddiq, haka ake faɗa, ba a cewa Aisha Muhammad, babu inda aka taɓa cewa Aisha Muhammad, bare ka kawo misalin Fatima Haruna ko Fatima Aliyu, babu inda za ka ga Aisha Muhammad, sai dai ko Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ko ba malamin da yake ka faɗa haka. Ina aka taɓa cewa kada ka ce wance matar wani, abinda ba a yadda baka jingina ta zuwa gare shi yadda kake jingina mutum zuwa ga mahaifinsa. An san idan aka ce wani sunan nan na biyu yana nufin mahaifinsa ne, wannan shine abinda yake zuwa a tunani. Kace Muhammad Sani Umar din nan daga ji mahaifin Muhammad Sani ne, wannan shine farkon abinda zai zo a tunani. Sai dai idan ba haka dab bane sai ya bayani daga baya. To duk lokacin da kace Fatima Umar, abinda za a fahimta Umar din ne babanta, to ya zama da ka jingina ta zuwa ga mahaifinta, to shine nan shari'a ta hana id'uhum bi abaihim huwa aqrabu indallah, ku kirawo su da sunayen iyayensu, haka Ubangiji ya ce. Saboda kowa a kira shi da sunan mahaifinta, ko da matar ka ce idan za ka yi mata passport to a rubuta ta da sunan mahaifinta, idan za ka sa ta makaranta to a rubuta ta da sunan mahaifinta, wannan shine daidai da shari'a. Kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta Turai, Turare suka kawo mana a kira mace da sunan mijinta, randa suka yi fada su bata ko sun shekara 30 ana kiranta da wannan sunan, da zarar sun bata ya sake ta to fa bata isa ba ta fito ta rubuta wannan sunan, kuma sai ka ji ta ana kiranta da wani suna, sai an maka bayanin cewa wannan fa ita ce waccan fa, yanzu ta sake aure ne sun rabu da wancan, to kaga ai wannan duk ya zama angule da kan zabo kenan. Saboda haka wannan tashbihi da ka kawo baya da kama da abinda malamai suke cewa ka a yi maganar matar Annabi daban, da kuma ka ce wance wani ka jingina ta zuwa ga wanda ba mahaifinta ba. To za mu tashi akan aya ta 35 ko bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما
تقولون. أم يقولون افتراه وكما سنتي افتراه في أجيشي قل كشيء إن افتريته idan har ni ne na kage shi fa alayya ijrami to laifin ko sakamakon laifin wannan yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni ba wanda za a kama ne da abin da kuke yi na laifi ba. Wannan faifayin da yazo ba shi da alaka da kissar Annabi Nuhu alaihi salam. Ubangiji ya bude wannan sabon faifayi din ne cikin aya guda daya domin a kara komawa zuwa ga kissar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da mutanansa, waɗanda suke ganin cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ya kirkiri alqur'ani. Can baya in ban manta ba, Allah ya gaya mana am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat to ta yiwu bayan kuma yana karanta musu kissoshi irin waɗannan kamar kissar annabi Hud alaihi salam da irin annabi Nuh alaihi salam da kuma sauran annabawa su ce kirkira yayi duk da cewa gashi kissar da yake bayarwa ta yi daidai da abin da yake cikin littattafan ahlul kitabi wanda suka ba da kissar kamar yadda yake bayarwa tunda cewa shi bai karanta littafansu ba bai saba zama gaban wani malamin su ba ta yaya aka yi ya kawo wani labari da ya wuce ba tare da ya karanta shi daga littafi ba in ba wahayi sa aka yi masa ba haka alamar wahayi ne na daga ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu shi yake karanta musu to za su ci gaba da cewa ai shi ya kirkira to shine ubangiji ce am ko kuma ya qulu naftara suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkira alqur'ani ne wannan damiri yana komawa zuwa ga alqur'ani qul kace da su iniftaraituhu idan har ni na kirkire shi fa alayya ijrami to sakamakon ko mummunan sakamakon laifina yana karewa ne a kaina wa ana bari'un mimma tujrimu kuma ni ba wanda ake kama ni ne da laifin abinda kuke yi na laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya gaya musu idan har kirkira alqur'ani ya jingina wa Allah to yayi babban laifi domin wannan shine ijram din yayi babban laifi in Allah yayi wa laifi ubangiji zai kama shi da wannan laifin ko ba ku zai kama ba don haka menene na tada zaunar da yake menene na tada kayar baya akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa menene na damuwa idan har ƙarya yake yi wa Allah to ku bari ai za ku gani duk mai yi wa Allah ƙarya ba zai kai labari ba to kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce su ne da cewa me yasa suke damun kansu game da abin da kake faɗa tare da cewa in laifi kake yi wa Allah akan ka abin zai ƙare kamar yadda su ma idan laifi suke yi cikin abin da suke yi to ba Allah ba zai kama annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ba to wannan faifai ya ƙare a nan dama an kawo shi ne domin a ƙara tunatar da kai kamar ana gaya maka cewa wannan kissa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayarwa kafirai fa ƙaryata shi suke a kai to in ƙarya yake yi wa Allah ƙaryar za ta ƙare a kansa to haka nan dukkan wani mai karantarwa a bar shi ya faɗi abin da yake ganin shi ne daidai in ya so in ma ba daidai ba ne kai ka faɗi abin da kai kake ganin daidai ba wai ka ce a hana shi faɗar abin da yake faɗa ba kai ka ci gaba da faɗan naka in ƙarya yake yi to ubangiji yana jinsa shi zai yi maganinsa ba wai sai ka tsaya kai ka yi fafutukar cewa a dakatar da shi ba in kuma gaskiya yake yi kai ka ƙaryata to fa ka sani ubangiji ba zai kyale ka ba shi kuma ubangiji ba zai kama shi da abin da kake yi da laifi ba to sai kuma faifai ya koma bayanin kissar annabi Nuh alaihi salam wa uhiya ila Nuh
annahu man yu'min min qawmika illa man قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
نعم الله يقول أوحي إلى نوح هي أكي وهي زواج النبي نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن شيء وباب وانو أن زي إيماني لك شكي متى لنك سيوان ليرقى يي إيمان فلا تبتئس بما كانوا يفعلون kada ka damu da irin abin da suka kasance suna aikatawa wasna ilfulka na'am
wasna ilfulka li ahlina wa wahina wa la tuqatilni innallina wa lam minnahum
wasna ilfulka bi ayunina wa wahina kaje ka kera jirgin ruwa bi a'yunina abisa gaban idanunmu wa wahyina da kuma wahayinmu wala tuqatibni fil ladina zalamu kada kai magana da ni dangane da sha'anin waɗanda suka yi zalunci innahum mughraquna su waɗanda ake nutsarwa ne a cikin ruwa Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi Nuh cewa abinda Allah ya dora mishi ne ya isar da sako ya kare duk abinda zai faɗa ya faɗa musu shekara 950 yana gaya musu magana ɗaya su bauta wa Allah su daina bauta abinda suke bauta ba Allah ba amma kuma ba su daina taurin kai ba har ta kai dai kat suka ce a kawo musu azabar inda gaske ake ma'ana ya fitar da rai cewa za su yi imani in ma azabar ce sai dai ta zo ta same su to shine ubangiji ya hutar da annabi Nuhu a wannan zango cewa to shikenan ya dakata wa uhiya ila lu sai aka yi wahayi zuwa ga lu wahayi wanda yake nuna cewa gogoraba ya tsakanin shi da su ta kare yanzu sai ya zura ido ya ga ya Allah zai yi da su ya zama duk abin da zai yi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana cewa yadda al'amarin yake wannan damir annahu damirul qissa ne damirul sha'ni ne da yake nuna cewa al'amarin babban al'amarin mai hadari ne babu wani wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga ya yi imani illa man qad amana wasu malamai suka ce kad din nan ta shigo cikin siyakin dan a fitar da waɗanda imanin su ba na gaskiya bane wanda tabbas sun yi imani sai waɗanda tabbas sun riga sun yi imani waɗannan su ne kawai za su yi imani don haka adadin da ka samu su kadai ne ba fa za su karu ba iya waɗannan su sai dai kai hakuri da su wala fala tafsa islima kanu yaf'aluna kada ka damu kada ka shiga damuwa da abin da suka kasance suna aikatawa aikin da za ka yi ya kare abin da yanzu ya rage wasu na ilfulka ka je ka yi ta kera jirgin ruwa ka je ka kera jirgin ruwa alfulk shi ne jirgin ruwa kalmar alfulk tana zuwa da ma'anar mufrad tana zuwa da ma'anar jam'i والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس كذا انا تازو ده معنى الجمع والفلك التي شي ساك تي التي نن وسنا الفلك انا جيرغل ودا yake nifi ba jiragen ruwa da yawa nan mufradin yake nifi to kalmar fulk tana zuwa da ma'anar jam tana zuwa da ma'ana al-mufrad wato daya singular wasna al-fulka kaje kai ka kera jirgin ruwa annabi nuhu alaihi salam shi ne farkon wanda ya fara kera jirgin ruwa a duniya saurata shi ne farkon wanda ya fara aikin hada katako da kusa ya buga kamar yadda Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur haka wanda ya nuna da kusoshi da alluna na katakwaye aka hada aka gina sai muka dauke shi akan wani jirgi ma abokin alluluka da kuma kusoshi wanda ake kafawa su ne dusur din haka annabi nuhu alaihi salam shi ne ya fara aiki irin wannan Allah ce bi a'yunina kaje kai a gaban idanmu bisa kulawar mu muna ganin abin da kake yi kuma mu za mu kare ka a cikin nan akwai isbatu al-ayni lillahi subhanahu wa ta'ala ko isbatu sifati al-ayni lillahi subhanahu wa ta'ala sifar al-ayn tazo da sigar jam'i kamar nan wasna al-fulka bi a'yunina kamar fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kaga anan duk an zo da kalmar a'yuni da sigar jam'i wani gurin kuma ta zo da sigar ifradi kamar wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala 'ayni mun gije yake ga wa annabi Musa alayhi salam wa litusna'a ala 'ayni kuma dan akula da kai a tarbiyance ka a gaban ido na kaga anan sai ta zo da sigar ifradi inda tazo da sigar jam'i zaka ga an yi idafa ta ne zuwa ga damirul jam' bi a'yunina haka nan inda tazo da sigar ifradi zaka an yi idafa ta ne zuwa ga damirul ifrad la sigar ifrad ba sigar jam'i ba zaka bi ay wal tusna'a ala ayni babu inda tazo da sigar tasniya da sigar tasniya babu inda tazo a cikin alqur'ani amma akwai ijma'i na malaman sunna akan cewa yuthbatu lillahi aynaini wannan ijma'i ne na ahlus sunna gaba daya abul hasan al-ash'ari a cikin littafin sa da ake cewa wanda ake kiran sa risalatun ila ahli sadr wani rubutu da yayi ya aika wa wadanda suke boda cewa faga aqidar sa da an san shi yana bin mu'tazila wato yanzu ya bar wannan hanyar ya gane cewa kasace sai ya rubuta wannan littafi inda ya faɗi aqidarsa ta sunna to a ciki ya kai to ijma'in ahlus sunna bisa isbatul aynaini lillahi subhanahu wata'ala to amma sabanin abinda mabiyan ash'ari suke kansa a yanzu shi shugaban nasu abul hasan ali ibn isma'il al-ash'ari shi ga abinda yake faɗa a cikin littafin sa domin galibi abubuwan da suka zo a cikin aqidar ash'ariyanci daga baya ya sabawa abinda yake cikin littafin shi abu al-hasan al-ash'ari ya rubuta littafin al-ibana fi usul al-diyana wannan littafin al-ibana aqida ce zaka gani ta yi tarayya da aqida ahlus sunna in baka ce 100 bisa 100 ba akalla ka ce 80 cikin 100 ta yi tarayya da aqida ahlus sunna hakanan abinda yake cikin littafin sa wannan risalatu ila ahli sadr shi ma da dama ya tabbatar da sifofin da dama da ash'ariyawa daga baya suke korewa kuma suke jingina kansu zuwa gare shi sannan a cikin littafin sa maqalatul islamiyyin nan ma ya tabbatar da abubuwa da yawa na sunna saboda haka shi da kansa ya hikaito ijma'i na malamai wajen isbatul aynain lillahi subhanahu wa ta'ala sannan wasu malamai suna hujja da hadisin dajjal inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana dajjal yake cewa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war dajjal mai ido ɗaya ne ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ma'ana khilaful a'war kaga akwai isbatul aynain lillahi subhanahu wa ta'ala saboda haka zamu ga alqur'ani ubangiji ya tabbatar da wannan nasigar jam'i saboda ai idafar ta zuwa ga jam'i aka ce bi a'yunina kaga an tabbatar da sigar mufradi saboda ai idafar ta zuwa ga mufradi kuma duk sanda aka kawo irin wannan uslubi lazimin sa yana zuwa ma'anar lazimin wannan uslubi shine cewa ubangiji yana kula da kai yana kiyaye ka in nace abinda duk kake yi a gaban ido na kake yi ma'ana ina ganin ka kuma ina kiyaye ka ina kula da abin da kake yi ina daukan mataki akai shine lazimin sifa din to wani guri zaka ga an fassara wannan bi ayunina bi lazimil ma'na ace bi ayunina ay bi ri'ayatina wa mulahazatina wa muraqabatina ace je ka kera jirgin ruwa bisa kulawar mu da sa idan mu da kiyayewar mu kaga duk wannan ana fassarawa ne da lazimin ma'na domin in an ce bi a'yunina to akwai kula a ciki akwai kiyayewa a ciki an gane ko saboda wannan ba shi ake kira tawili ba saboda za ka ga wannan kuka ce an yi tawili sai dai idan shi mai fadar wannan yana kore sifatul aini ne to in zai fito ya ce yana kore sifatul aini to anan ne za ka ce to a to bai kamata ba fassara ma'anar da lazimin ma'anar ba shi ke nuna kore ma'anar ba sai dai idan mutum ya sarraha da kore ma'anar saboda haka Allah madaukakin sarki yace ka ge ka kera jirgin ruwa a bisa kulawar mu da kiyayewar mu wa wahyina da kuma wahyin mu wato ubangiji shi zai masa wahayin ga yadda jirgin ruwan yake don haka ubangiji shi ya koya masa yadda zai kera jirgin ruwa din Allah yace wala tuqatibni fil ladzina zalamu kada kai magana da ni game da waɗanda suka yi zalunci anan shimfida ubangiji yake yi da cewa za a halaka mutanansa don haka in an tashi halaka su ko meye ya faru kada ya ce komai kaga akwai shimfida anan game da abin da zai faru tsakaninsa da ɗansa inda zai yi magana a game da ɗansa ya rabbi inna wa qala nuhu rabbi inna ibni min ahli zai zo ya faɗi wannan magana to kamar tun daga nan ana masa shimfida duk wanda ka gani wani abu ya same shi to yana cikin azzalimai kada kai magana akan wannan innahum mughraqun su waɗanda ake nitsarwa ne a cikin ruwa to ubangiji ya gama bashi umarni ya kuma gaya masa ga yadda duk zai yi jirgin ruwa in yayi jirgin ruwa kuma ga abinda zai iya biyo baya don haka kada ya damu to yanzu annabi nuhu alaihi salam ya je ya fara aikin jirgin ruwa shine ubangiji yake gaya mana wayasna'ul fulk
wa kullama maru alaihi mala'un min qawmihim قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
الله يشي ويصنع الفلك yana ya ci gaba da kera jirgin ruwa kun ga ubangiji sai ya kawo mana abin da sigirari wato kamar gashi nan muna ganshi yana yi ba a ce wasa na alfulka ba domin ana so kamar a bijiro maka da hoton abin ka abin kwakwalwarka gashi nan yanzu yana ta kera sa wa yasna alfulka yana ta kera jirgin ruwansa wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min duk sanda wasu manyan mutane da tijai daga cikin mutanansa suka wuce ta gabansa sai su rika yi masa irgili ka duba wannan zai nuna maka cewa dattawan banza ne ba a ce wawayensu ba sai aka ce mala'un su manyan su dattawan idan suka zo wucewa sai a shiga masa irgili yanzu kuma Nuhu an gama wa'azin kuma an koma kafintanci an koma yanzu kuma sassaka aka koma an gaji wato suna ta masa izgili a yana kira jirgin ruwa Allah zai saukar da ruwa yanzu wannan ne zai in ruwan da kake cewa zai balle sama da kasa shi wannan ne zai fitar da kai sai ai ta masa izgili ana dariya to haka makiya Allah kullun suke wani in an ganka kana iltizami sai ai maka izgili abinda Allah yake kai kake yi ka bar gemu an ce gemun dan akuya gemun nan koyi kake da sunnar annabawa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wani yana kallon ka yana dariya yana maka inji ka dage wandanka an ce saki wandanka haye ruwa a'a ba musulunci bane yace ai musulunci ne yace ai to menene na izgi innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalamu ila ahlihim qalamu fakihim haka masu laifi kullum suke su yi wa mu'minai dariya su yi musu izgili su yi musu maganganu dai dan su bata musu rai fa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min kalimatu kullama ana tana nufin ba wai rana dai abun ya faru ba kullum suka zo wucewa sai an masa wannan izgilin ya zama abin tsokana ana so a je mu ga mutumin namu kuma yau ina aka kwana sai a tafi a je a yi ta masa izgili ana tsokanarsa ana ta masa dariya to shine yake cewa kala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kuna yi mana izgili to mu ba muna muku izgili kamar yadda kuke yi mana ma'ana yanzu ku kuna izgili akan abin da ba kuka jahilta kuna izgili bisa wauta da jahilci to za ku ga me zai faru ni da ku wane ne mai gaskiya kuma wane ne zai yi da na sani ni ko ku fa sawfa ta'lamuna da sanin za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wa ayi wata azabar da zata zo masa tawulakanta shi zata zo wa yahillu alaihi azabun muqim wal azaba mai dawwama ta sauka akan sa ko yanzu kuna shakkar abinda nake gaya muku abinda nake cewa zai same ku ni akhafu alaikum azab yawmin aziz yawmin alim kuna shakkar wannan amma ni ba na shakka don haka sai ya jingina maganar ilimin zuwa gare su yace fa sawfa ta'lamuna bai ce wa sawfa na'lamu ba don shi baya shakka akan abin da yake faɗa su ne suke shakka don haka su ne za su sani nan gaba amma shi ya riga ya sani haka mai kira zuwa ga gaskiya ya kamata kullun ya zama yana da confidence akan abin da yake kai kada wani izgili ko wata sukuriya ta zike girgiza shi wani saboda izgilin da ake yi masa sai kaga ya aske gemun sai kaga ya aske gemun kaga sun girgiza shi wani sai kaga ya bar abin da yake yi na sunna din ya koma cikin su saboda shi baya san wannan izgilin ba zai iya hakuri ba a to abinda kissar da maganar nan ta annabi Nuhu take nuna mana ya kamata mutum mai gaskiya har kullun ya zama yana da confidence akan abin da yake yi kada izgilin mai izgili ya girgiza shi har ya sa ya sauka daga mabda'insa fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim saboda haka azaba mai dawwama tace wannan ruwan da ubangiji zai nutsar da su a cikin domin kamar yadda Allah ce min ma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nara saboda haka daga nutsar da su kuma shikenan suka aka shigar da su wuta saboda haka suna cikin azabar barzakh har alkiyama ta tashi kaga wannan shine azabun muqim kuma wannan shine wulakancin ubangiji ya nutsar da shi cikin ruwa kuma ya shigar da shi wutar da ba zai fita ba har abada babu wulakanci da yake wannan innaka man tudkhilun nar faqad akhzaytahu duk wanda ubangiji ya shigar wuta ya gama shiga wulakanci saboda haka yanayin da nake ciki yanzu kuna mun dariya kuna ga ina ta sassaka ba ji ba gani wannan ba shi yake nuna cewa wato ina cikin wulakanci ba ko kuna cikin daukaka da mutunci a'a za ku ga waye ne a cikin wulakanci din
حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما
Allah ya ce hatta idza jaa amruna har sai lokacin da al'amarin mu yazo wa farat tanuru tandiru ya barke da ruwa kullu min fiha sai muka ce dauki a cikin wannan jirgin ruwa min kulli zawjayn ithnayn tsakankanin kowane nau'i biyu miji da mata wa ahlaka da iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawlu sai wanda maganar mu ko fatin mu na azaba ta riga ta gabata a kansa wa man amana da wanda ya riga ya imani wa ma amana ma'ahu illa qalil kuma babu wanda ya imani da shi sai ɗan kadan ubangiji ya ce hatta wato ya ci gaba da kera jirgin ruwa yana ta jirgin ruwa yana ta kera har ya gama har lokacin da al'amarin mu ya zo lokacin da ubangiji ya so wannan ruwa na tsufa ne ya sauka ubangiji ya game duniya gaba ɗaya da wannan ruwa har sai lokacin da ya zo shi yasa ubangiji ce hatta idza ja amruna al'amarin aka jingina shi amru din aka jingina shi zuwa ga damiri damirin da yake komawa zuwa ga rabbul izzati yake koma zuwa ga Allah madaukakin sarki hatta idza ja amruna kuma jingina shi zuwa ga ubangiji dan annuna maka girman sa al'amarin yafi mutum yafi karfin mutum yafi karfin dan adam wannan al'amari ne daga Allah kuma don haka abu ne yazo daga Allah wa farat tanur wannan jumla malamai sun yi ta fadar magana iri mai yawa a kanta wa farat tanur mai ake nufi da farat tanur wasu ɗauke shi a bisa haƙiƙaninsa a tanur shi ne tanderu da ake yin waina a ciki an san yadda yake to wannan shi ne abin nan shi ne larabar ke cewa tanur ƙasan shi wuta saman shi kuma ana zuba abin da ake dasawa to wasu sun ɗauke shi a kan wannan ɗin saboda wannan ba ruwa ba ne irin wanda aka saba gani aka saba ta'amuli da shi wannan ruwa ne na daban ruwa ne na musamman ruwa ne na azaba shi yasa inda ba a zaton shi ma sai aka ga yana baibula wasu suka ce ubangiji ya sanya wa annabi Nuhu wannan alama ce ta cewa ruwan da za ka gani ya fara zuba daga sama to na tsufa ne don haka maza a je a shiga jirgin ruwa da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai don haka kana tsaye za ka ga wani tanderu ya fara fidda ruwa gurin da ake hura wuta an hura wuta kuma ka ga ruwa yana bugubowa ta gurin mai haɗa ruwa da wuta babu shakka daga nan za ka samu alamar cewa a je a abin nan kamar signal ce ubangiji ya ba shi saboda haka wannan wafarar tanur kamar an ba shi wani signal ne alam ne na cewa in ka ga wannan tanderu to duk ruwan da za ka ga yana sauka ba ruwan sama ba ne ruwan azaba ne shine hatta idza ja amruna wa farat tanur qul nahmil fiha sai to maza a je a hawo jirgin ruwa suka ce wa farat tanur ana kamar ka ce hatta idza ja amruna wa farat tanur wato tura ta je bango wato kafircin su wato kamar uslubi ne kamar laraba da suke ce hamiyal watif idan yaki yayi laraba sukan ce hamiyal watif suna nufin yaki ko balaga sailul zuba to wasu malamai suka ce irin wannan uslubin ne wa farat tanur ma'ana al'amari ya kai matuka tura ta kai bango saboda kaga kenan uslubi ne majazi ne ba wai ana nufin hakikanin ba amma babu abin da zai hana mu dauke shi a bisa hakikani din dan ruwan da yazo daga ruwan tsufana ba irin wancan bane ba irin wanda aka saba gani bane saboda haka ubangiji ya iya sanya wannan alama ce da take nuna musu cewa wannan ruwan fa ruwa ne mace tana soya waina ko gurasa a gidanta kawai ta ga tanderun ta yana ta fitar da ruwa kaga ai tashin hankali ya zo kuma shi yasa lokacin da annabi Nuhu ya yi addu'a fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir to haka ubangiji ya suranta mana yadda ruwan ya kasance lokacin da annabi Nuhu ya yi addu'a anni maghlubun fantashir bawa ya galabaita ya wahala shekara 50,000 ai ba kadan bace to ubangiji kuma yanzu sai ka kawo agaji ka kawo taimakon ka yayi kiran duk abin da zai yi yayi duk irin salon da zai bi na wa'azi ya bi amma mutane ɗin nan ba su ji ba ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ما توقع أن نسألوا دبن دبن يأيموس أبيني يبيس يأيموس أفيلي يأيموس جماعة يأيموس وانا دبي أمفانت دسو كومي بسيك أنا بجريوا دبن إليوا ستو أني مغلوبا فانتصر وبنجي أمفق أرفينا كما سيك كاو آغا جنكا كبان نسرا أكبر Allah ce fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir sai muka bude kofofin sama kofofi to ba kofa ce ba kofofin sama saboda ka ko ina ruwa ne yake fita yake zuba ba ji ba kai wa fajjarna al-ardha uyuna kasa kuma gaba ɗaya sai ta fashe kamar bam ya tashi irin tashin bam din nan to idanuwan ruwa ne kawai kawai suke tsiri saboda ka ga ruwa daga sama ga ruwa daga kasa shine faltaka alma'u ala amrin ka qudir ruwan sama da na kasa sai suka hadu sauna ka ba mafita to lokacin da wannan yazo ubangiji yace qul lahmin fi hadin kullu zawjayn ithnayn daga kowace irin halitta dauki zawjayn ithnayn wato cikin halittu na dabbobi gaba daya a dauki rago a dauki tinkiya a dauki akuya a dauki bunsuru a dauki a dauki jaki a dauki haka dai komai a dauki namiji a dauki mace a dauki namiji a dauki mace wa ahlaka illa man sabaqa alayhi wa ahlaka da iyalanka haka ce iyalansa farkon wacce za ta shiga matarsa farkon wacce take shiga cikin kalmar al ahl ita ce mata falamma sara bi ahli falamma qada musa al ajla wa sara bi ahlihi anata min janib al tur nara kaga wasara bi ahlihi matarsa shi da matarsa amma ubangiji ya kira wata ahli wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital min ahlika daga dakin nana Aisha ya fita lokacin Allah ya ce da ita ahlinsa an gane ko sauraka farko wacce za ta shiga matarsa matarsa kuma sai imani ba matarsa ta ha'inci da'awa ta ha'inci wa'azin da yake daraba Allahu masalan lil ladina kafaru ma'at nuhin wa imra'atu lut امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وركب سيء إيماني لشيبا تناها انت الدعوة دول قال تتشيل ذي شقا مسلم ينزوق لن النبي نوح سيتجي تقيا ومن ينقلي وانف يا بمجن النار إذا تكينونا متعلمنا تكين قال أبي تسوء أنا أدبتك في نهائي وخانتهما الخيانة في الدين الخيانة في الأكيدة هو أهلك دعوبيد يفعل يتي إلا من سبق عليه القوم فهناك سوقت يا تازو سيواند مقنر أزابر متارقة تاقبات أكنسا ومن يجي يا زي أذبتوا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون to wannan wadanda duk suka shiga karkashin allazina zalamu wanda ubangiji yace lalle su wadanda ake nitsarwa ne wannan kada ka dauke su a cikin jirgiruwanka saboda haka wa ahlaka anan kaga ita ta fita duk da ita ce farkon wanda za ta shiga ta fuskar lafazi to amma ta fita da istisna'i illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana ma'ana wannan wawun din hadafi ne akan wancan ihmil da ubangiji ya fada min kulli zawjay nithnayn da ubangiji ya fada hadafi ne akan sa ma'ana da wanda yayi imani duka ebe shi Allah ce wa ba amana ma'ahu illa qalil ba wadanda suka yi imani da shi ba sai yan kadan ne suka yi imani da shi duk wannan shekarun da ya fashi yana karantarwa duk wa'azin da yayi sai da hikima da fasaha da ubangiji ya bashi har ake ce da shi khatibul anbiya amma wa ma amana ma'ahu illa qalil har ta kai wasu suna cewa ma wadanda suka yi imanin da shi ba su mutun 70 ba saba'in da yan kai waɗanda ma suka cika jirgin ruwan duk dabbobi ne ma'ana su suka fi mutanen yawa duk dabbobi ne da aka yi ta karatowa an ɗauko abin da tsira ba a ɗauko shi ba a kawo shi an ɗauko kowa aka tuno ba a kawo shi aka yi ta zuba su suka cika jirgin ruwan saboda Allah da ƙarshe ya ce waje Allah zurriyatahu humul baqin kaga a shekina duk a cikin dangin samani waɗanda suka yi imani daga cikin danginsa ne wanda suke kurkusa da shi zurriyarsa su kadai suka yi saura. Saura ka Ubangiji yace ka dauki waɗannan, kuma waɗanda zai ya dauka din a ciki ɗan kaɗan ne, domin waɗanda suka yi imani din kaɗan ne. وقال
اركبوا فينا بإذن الله مجريها ومرساها إن والدين غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تعاوني إلى جبل يحكمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين.
نعم. Allah ya ce wa qalar kabu fiha, sai ya ce to maza maza ku zo ku shiga cikin jirgin ruwa, irkabu fiha, ku shiga ku shiga, domin jirgin ruwa shiga ake yi a zauna, ba samansa ake hawa ba, shi yasa ba a ce wa qalar kabu alaiha ba, don ke rakiba alaihi, to kamar dabba kenan, litarkabu ala buhuriha, kaga ala ba fi ba, amma abinda shiga za ka yi sai a ce rakiba fihi, don ka ce a larabci ba a ce rakiba safina, kakka faɗi haka da larabci, kakka ce fulan rakiba safina, ce fulan rakiba fi safina, ya shiga ya hau cikin jirgin ruwa, fa qala irkabu fiha, ku shiga ku hau cikinta, kowa ya samu guri ya zauna, bismillah mujriha wa mursaha, da sunan Allah wanda shine mai gudanar da ita, shine mai tsayar da ita, yau Ubangiji shi zai yi direban wannan jirgin ruwa, baya bukatar kuma wani ya ja shi, domin ruwan da za a shiga ba irin ruwan da aka saba bane, dan haka dan adam anan ba yadda zai yi, Ubangiji shi zai gudanar da ita shi kadai, shi kuma zai tsayar da ita. Bismillah mujriha wa mursaha, a wani gurin Allah madaukakin sarki yana gaya mana abinda aka ce annabi Nuhu alaihi salam shi da mutanansa su faɗa, fa idza sawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, wato Allah ya ce da shi idan ka daidaita kai da waɗanda suke tare da kai ala al-fulki, kaga anan saboda an ce istawaita sai aka ce ala al-fulki, ba kalmar rukubi aka yi amfani da ita ba. Fa qul alhamdulillahi alladhi najjana, kace to godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tseratar da mu min alqawmi adh-dhalimin, daga mutanen da suke azzalimai, wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka, kace ya Ubangiji ka saukar da ni masauki mai albarka, ko anta khairul munzilin, kai ne fiyayyen mai bada masauki, Ubangiji ka dora mu cikin wannan jirgi ka tseratar da mu ka kuma saukar da mu masauki mai alkhairi, masauki mai albarka, domin kai ne fiyayyen mai bada masauki. Saboda haka yace su shiga cikin wannan jirgi da sunan Allah, kowa ya bismillah ya shiga, inna rabbi laghafurur rahim, ce lalle Ubangiji na mai gafara ne mai jinkai, mai gafara ne mai jinkai, saboda haka abin nan da yayin halaka waɗannan mutane baya abin nan baya sabawa jinkansa, baya sabawa gafararsa, domin mutanen da aka shekara 950 ana musu wa'azi, ai an daga musu kafa da yawa, an ba su tazara da yawa, an tausaya musu da yawa, amma ba su ji ba, saboda haka Ubangiji wannan halakar wanda yayi musu baya kore cewa shi mai gafara ne, shi mai jinkai, halakar da su baya kore cewa shi mai gafara ne, mai jinkai, kuma wannan shi zai nuna maka al'amarin Ubangiji haka yake, wanda ya nemi a jikansa Ubangiji ya fi kowa jinkan bawansa, rahamar Ubangiji ta fi kowa kusa da mutane, wanda ya nemi gafara Ubangiji ya fi kowa gafara, wanda kuma yace ya yake nufi to zai ga kuma tsiya, haka Ubangiji yake, inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim, la sari'ul iqabi mai saurin uquba, sannan kuma la ghafurur rahim mai gafara ne mai jinkai, don haka Ubangiji duk yana da wannan, yana da gafara yana da kuma jinkai, yace wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal anan ana sura ta maka yadda abin kuma ya kasance gashi yanzu ruwa ya sauka sama da ƙasa kamar yadda Allah ya gaya mana sama ta kece da ruwa ƙasa ma ta kece da ruwa ko ina kuma ruwa ne yake fita ruwan ƙasa da na sama duk sun hadu don haka ga ta nan a cikin ruwa tana tafiya fi mawjin a cikin igiyar ruwa wato ruwa yana tsiri yana sama saboda iska da take tasowa ruwan ya zo tare da iska sama da ƙasa kuma sun hadu ruwan yana tsiri ga ta nan tana gudu fi mawjin kaljibal a cikin igiyar ruwa mai kamar duwar wasu to kaga anan ai ya wuce jirgin da dan adam zai tuka na dan adam zai tuka wannan jirgi yana gudu fi mawjin kuma tajiri ba wai a hankali ba tana gudu da su fi mawjin kaljibal wanada nuhun ibnahu sai annabi nuhu ya kirawo danta ya bunayya ya kai dan karamin dana irkab ma'ana ka hau tare da mu wala takum ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai kaga a cikin wannan magana ta annabi nuhu alaihi salam ga dansa ya nuna cewa dan nasa kusa yake da jirgin ruwa ba ne sai yake ba yana kusa ta yadda in yayi magana da shi har zai ji har shi ma ya mayar masa da martani irkam ma'ana zo ka hau tare da mu ce wanda yayi zo ka hau tare da mu kuma yace wala takum ma'al kafirin kada ka zama tare da kafirai yana nuna mana kenan annabi nuhu alaihi salam yana tsammanin dan nan nasa mumini ne musulmi dinda in ba musulmi bai cewa zo ka hau tunda cewa akai illa man sabaka alaihi alqawl wa man amana ولا تخاطبني في الذين ظلموا تنشن بايا الله يجا كلنتا kada kai magana da ni game da wadanda suka zalunci kansu da kafirci inda dan sa kafiri ne ba zai ma kai shi ba dan me bai kira matar ba ai kaga bai kira matar sa ba ya nuna tana can cikin su tunda ita an ce ga ruwa ya barke annabi nuhu da mutanen sun je sun kafirai kuma suna ganin ai da shirme wannan ruwa ina zaka dan sa ya ganshi kusa da jirgin ruwa zai tsammanin ya zo ya shiga shi ma mumini ne kamar yadda zahirin sa ya nuna sai ce ya bunai irkan ma'ana hau tare da wala takum ma'al kafir kada ka zamo tare cikin kafir wala da nuhu libnahu wa kana fi ma'zilin annabi nuhu ya kirawo ɗansa a lokacin ya kasance a can gefe guda shi kadai ya bunai ya kai ɗan karamin ɗana tasgirin ibnu anan yayi tasgirin sa don shafaka don tausayi ya nuna tausayin sa gare shi tausayin uba ga ɗansa irkan ma'ana hawo jirgin nan tare da mu wala takum ma'al kafiri kada ka zamo cikin kafirai qala sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma sai ya ce ai shi zai je ya fake a jikin duwatsu a inda a dutse ya'simuhu min al-ma zai kare shi daga ruwa sa'awi ila jabal ya ce zan je in fake ga wani dutse ya'simuni min al-ma da zai zama sifa ce ta dutsen wato dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa zan je in fake zuwa ga wani dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa kaga wannan magana tana nuna kafiri don da ya gaskata annabi nuhu da ya zo ya shiga har kamar yana karyata annabi nuhu ne cewa ya zo ya shiga cikin jirgin an a wannan jirgin za a tsira wanda bai shiga ba zai tsira ba kaga ya karyata shi karyata annabi kafirci ne sannan kuma ya masa uquqi wato ya saba wa ubansa wanda shi ma babban laifi ne sannan kuma ya wautar da hankalin annabi nuhu alaihi salam ya dauke shi a matsayin wawa kamar yana cewa yanzu zaka je ka shiga jirgin ruwa ko wancan dutsen ka je ka fake shi kenan wanda dutse zai iya fake shi ya kuma zai je ku kakaba kanku a cikin jirgin ku da dabbobi kamar yana nuna cewa wauta ce wannan sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma haka magana ce wannan ta kafiri ta marar biyayya ga iyaye ta wanda yake ganin abinda annabi nuhu yake faɗa wauta yake annabi nuhu ya ce da shi qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim a yau babu wani wanda zai samu mafaka al-asim anan ko dai ya zama asim fa'il bi ma'ana maf'ul ma'ana la ma'suma min amri Allah illa man rahimahu Allah ko ku asim ya zama min babihi babu bai iya katange ka daga wannan azaba daga al'amarin nan na ubangiji shine wannan ruwa illa man rahim sai wanda ubangiji ya ji tsansa shi kadai ne zai samu kubuta ko babu wanda zai fukuta sai wanda ubangiji ya ji kansa ya fukutar da shi. Kaga wannan magana da annabi Nuhu alaihi salam yake yi, ba lalle ne yayi ta da niyyar cewa ɗansa ɗin nan ya kafiri ne ba, tunda illa man rahim, bai ce illa man rakiba safina ba, illa man rahim ta yi in ka je ka fake ubangiji ya tausaya maka ka abin nan, amma fa al'amarin babba ne, ubangiji kawai shike tsirar da mutane. Suna cikin wannan tattaunawa ba su gama ba, wa hala bainahumul maut, sai igiyar ruwa nan da nan sai ta shiga tsakaninsu, ruwa shike nan bai san ina labarin ɗansa ba, kuma ya dai gaya masa cewa a yau fa in ba ka shigo nan ba babu wanda zai iya tsirar da kai, bai jiya zai ce ba, me ya faru me ya faru, hala bainahumul maut, ma'ana bai ma gaba su ma gama magana ba, ruwa ya shiga tsakaninsu, igiyar ruwa ta fakana minal mughraqin, sai ya kasance cikin waɗanda aka nutsar. Allah ya ce wakila
wakila ya ardu ibdai ma'aki wa ya sama'u aqlihi wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wa qudiyal amru wastawat 'ala al-jundi wa qina bu'dan lil-qawmi adh-dhalimin.
Na'am. Wa qila, kuma sai aka ce ya ardu ibdai ma'aki, yake ƙasa ki haɗe ruwanki, wa ya sama'u aqli'i, yake sama ki kale ruwanki, wa ghidal ma'u, nan da nan ruwa aka kafar da shi, wa qudiya al-amru, aka zartar da al'amarin, wastawat 'ala al-judi, jirgin ruwa ya daidaita akan dutsen al-judi, wa qila, kuma aka ce bu'dan lil qawmi adh-dhalimin, nesa da rahama ta tabbata ga mutanen da suke azzalimi. Ka duba ubangiji bi ya nade kissar abinda ya faru gaba daya, bayan ruwan ya yi tsamari ya hade kasa gaba daya, ubangiji sai ya hade kissar gaba daya, sai aka nade ta cikin waɗannan jumloli waɗanda suke cike da fasaha, suke cike da fasaha, shi yasa za ka samu malaman balaga in suka zo daidai wannan gurin sai su yi ta sukuwa, sun samu fagen da za su yi sukuwa ta balaga, ɗaruwar littafin Mustaful Ulum na Sakkaki, za ka ga yadda ya yi ta sukuwa a kan waɗannan ayoyi, yana fitar da irin fasaha ta balaga ta ma'ana ta bade ta menene muhassanatul lafziya, ko muhassanatul lafziya daga cikin wannan ayar guda ɗaya. Haka nan za ka samu Zamakshari a cikin littafinsa Al-Kashaf, haka shi ma ya fita ya samu filin sukuwa. Wakila sai aka ce, waye ya ce, ubangiji wannan abin da yake faruwa ba kankani ba ne, don haka da ka ji wakila ba sai an gaya maka waye ya faɗa ba. Sai aka ce, waye zai ce, ubangiji shi zai ce, wanda zai saki wannan ruwan sama da ƙasa shi ne zai iya tsaye da shi, don haka ba ma sai an gaya maka waye ya ce ba. Wakila sai aka ce, ya ardu, yake ƙasa, ba a ce wa qila lil ardi, sai aka ce ya ardu, hadda wani kira, wato aka suranta kasar a matsayin wani abu mai hankali da ake kiran sai ansa, ya ke kasa, ibla'i ma'aki, ki haɗe ruwanki, in aka ce kasa ta fara haɗewa, a ce sama ta riƙe nan, ruwan ta ina ya fara, ta kasa, wa fara sannur, ta nan ya fara, sauraka sai aka fara cewa to daga inda ya fara kuma ya tsaya daga nan. Wakila ya ardu ibdai ma'aki, ki haɗe ƙasarki, domin in baki haɗe ruwanki ba, na sama in ya zo zai ci gaba da toroko yana abin nan, amma in kika haɗe shi kenan, na sama in ya zo ya samu gurin da zai wuce, don haka ki haɗe ƙasar, kuma ka duba ruwanki, ka duba ta'abirin ibdai, ki haɗe lokacin da ka sa babinki a baki ka tauna, ba abin da ya fi sauƙi irin ne irin haɗewa, haɗewa ita fi komai sauƙi, taunan ma ta fi ta wahala, ballantana zuwa neman abincin fa a zo ga gyara shi ga dafa shi ga abin nan, amma da ya zo ka yanki loma ka kai baki ka tauna duk taurin abincin da taurin naman don da ya taunu, haɗewar mai sauƙi ibla'i. To sai ubangiji aka yi amfani da kalmar ibla'i don a nuna maka gaggawar abin, duk da wannan ruwa da ake ganin ya haɗiye duniya gaba ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, aka ce ta haɗiye shi, yadda ka san za ka haɗiye loma, cikin dan kankanin lokaci a nemi ruwa a nan kasa ta bushe wa ya sama'u qla'i kai kuma sama rike rike abinda kike zubarwa na ruwa mai yawa aqli kirike shi wa zidal ma shi kenan sai aka kafar da ruwa ba tare da an ga maka wane ne ya kafar ba aka kuma kawo maka fi'ili wanda yake abin nan wastawat ala aljudi kuma jirgin ruwan yaje daidaita akan wa qudiya al-amru aka gama zartar da al'amari an gama halaka na halakarwa an tsiratar da na tsiratarwa wa qudiya al-amru wastawat ala aljudi ita kuma jirgin ruwa ta je ta daidaita akan aljudi wanda yana nuna maka ta tsaya tsayuwa cikin nutsuwa domin istiwa'i yana nuna cewa babu wani tangal wasu sun ji jiki a kuma sannan a jikin dutse ta yadda ba za ta yi gaban mutane kuma za su samu saukin sauka daga cikinta judi din nan malamai suna ta faɗar wasu ce dutse ne a Musul wasu ce shine tur wasu ce dutse ne tsakanin Iraki da kaza kowa dai yana faɗar inda wannan dutse yake an fi faɗar cewa yana tsakanin Armenia da kasar Iraki wastawat ala aljudi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin sannan kuma aka ce nisan rahama ya tabbata ga waɗanda suke azzalimai Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa Allah maɗaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa daidai bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya